Ana ci gaba da samun hare-haren ƴan bindiga da masu garkuwa da mutane akan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari da kuma wasu ƙauyuka da ke kewaye. Al'umar birnin Gwari sun ce a da dai an samu sauƙin irin hare-haren da ake akan hanyar amma fa yanzu lamarin ya dawo danye. Ta yadda wasu masu garkuwa kan bullo kan hanya su tattare mutane wani lokacin ma su kashe matafiya. Alhaji Zubairu Idris Abdurraouf ɗaya ne daga cikin shugabannin al'umma a birnin Gwari. Kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da halin da birnin Gwarin ke ciki.
Hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna ta zama kabari, salamu alaikum. Domin ɗan fashi ko kuma masu garkuwa da mutane suna garkuwa da mutane ba kakkautawa. Ko a ranar Lahadin nan an kwashe mutane a cikin motoci sun kai guda takwas. Sannan a ranar Asabar an kwashe mutane da dama, an kashe wasu da dama, akwai mutanen Udawa. Akwai mutanen kuriga a ciki, hatta sojoji ma waɗanda suke artabu da waɗannan mutane, akwai wanda aka kashe, akwai waɗanda aka raunata. Saboda haka wannan wani babban bala'i ne da ya dawo mana a wannan hanya ta Kaduna zuwa birnin Gwari da sauran yankunan ƙasar birnin Gwari baki ɗaya, inda manoma ba su da iko su gonakin su.
To yanzu jami'an tsaron da aka aje wanda ake ganin kamar su ne za su taimaka wajen kawo ƙarshen wannan, kuna nufin basirana ba?
Ba maganan basirana ba ne, in damboye yawa baya jin mai. Sannan matsalar da ke faruwa ita ce waɗancan ɗan fashi da makami ko kuma masu garkuwa da mutane waɗanda suka rungumi a hanyar sulhu da kuma waɗanda ba su rungumi hanyar sulhu ba suka kwararo zuwa wannan daji na birnin Gwari, su ne suke wannan banna a halin yanzu.
Wato kana so ka ce dawowar wannan kashe-kashe tana da alaƙa da sulhun da ake a wasu makwabtan jihohi?
Kwarai da gaske, wannan shi ne babban matsala da ta faru.
Me kuke ganin za a yi?
To gwamnatin jihar Kaduna kamar yadda aka yi taruwa a Katsina cewa sauran jihohi ma su ɗauki wannan hanya, ya kasance an yi sahihi wato sulhu zaman lafiya tsakanin waɗannan mutane domin a samu zaman lafiya a wannan wuri.
Tuni dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce tana sane da hare-haren da aka kai kuma ta nuna damuwa, sannan ta jajantawa al'ummar da waɗannan hare-haren suka shafa. Amma dai ta ce akwai buƙatar mazauna yankunan birnin Gwarin su ma su sauya hali. Malam Samuel Aruwan shi ne kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida a jihar Kaduna, kuma ya ce gwamnati na ɗaukan mataki game da masu taimakawa waɗannan ɓata gari.
Muna amfani da wannan damar mu musu jaje. Su ƴan uwan mu da suka rasa rayukansu, Allah ya masa rahama. ƴan uwansu kuma dukkan mu Allah ba mu dangana. Amma muna son mu tabbatar muku da cewa a yanzu da muke wannan magana akwai matakan tsaro daban-daban wadda aka ɗauka. Ba zan so maka bayani sanka-sanka akan matakai wadda aka ɗauka ba saboda dalilai na tsaro. Amma muna da matsala babba. Akwai mutanen wadda suke taimakawa waɗannan mutanen. In sun gan wucewar jami'an tsaro sai su tsegunta ma waɗannan mutanen. Har wa yau kuma suke masu safarar man fetur da kuma kayayyakin abinci da kuma sauran kayayyakin masarufi. A yanzu muna nan mun baza komar mu. Kuma duk wanda aka sama ta tabbata da cewa lallai Ilaila yana da hannu ko tana da hannu tamkar suke wannan aiki na ƴan bindiga daɗi inda ake kashe bayan Allah ana cutar da al'ummanmu. Muna son su sani da cewa duk wani abin da suke yi akwai ran da dubu za ta cika.
Dama dai hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari na cikin yankunan da ke fama da matsalar tsaro a jihar Kaduna, wanda hakan ya sa gwamnati ta jibge jami'an tsaro da nufin ganin an kawo ƙarshen wannan badaƙala. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kila fa kai ka fada mu gargade mai gina la mu banta mu gargade mai gina la.